أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين sha uku ga watan Jumada tsani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da 5 ga watan November 1995 6 ga watan November 1995 muna karatun littafin bayani wujubil hijrati alal ibad na Sheikh Usman Mujaddadi a inda muka kwana karshen fasli na 29 shafi na 78 wanda zamu tashi a cikin al-faslu 30 fasli na 30 fi wujuhil qital fuskokin da ake yin yaki ma'ana ta wadanne fuskoki ne ake yakar kafirai kuma da menene ya halatta a yaki kafirai da menene kuma bai halatta a amfani da shi wajen yakar kafirai ba sai shehu yace fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna wujuhal qital kathira fuskokin da ake yin yaki da su suna da yawa ma'ana fuskoki hanyoyi daban-daban wadanda ainihin ake yin yaki da su suna da yawa qala ibn juzayy fil qawanin ibn juzayy al maliki ya fadi a cikin littafin shi qawaninul fiqhiyya fi mas'alati wujuhil qital da yazo bayani akan mas'aloli ko kuma mas'alar da ke bayani akan fuskokin da suka halatta ayyaki yace wala ba'sa bi hadmi qurahum babu lafi a rushe alƙaryar kafirai ma'ana in an je za a yaki kafirai a iya sa hannu ko diga ko gatari ko makamantan haka a rushe garin garin da ganuwar da gidajensu baki ɗaya a rugurguje su wa husunihim kuma a rushe garu na garin shi kan shi garin ainihin wato a rushe gidajen shi kuma a rushe garin garin ya halatta wa tagriqha bil ma kuma ya halatta ainihin wato a sakan musu ruwa ya dilmiye garin wa qat'ihi anhum kuma ya halatta a yanke ruwa daga gare su kogin da yake gangarawa yake shiga garin yadda za su sha ruwa ko kuma ainihin hanyoyin famfo duk a datse su ya zama ruwa baya kaiwa gari wa ikhrabiha sa'annan ya halatta a rugurguza wannan alƙaryar baki daya wa ramyi alaihim bil manjanik kuma ya halatta a harbe su da bomb ko kuma da grenade wa fin nari khilafun amma an yi sabani dangane da ko ya halatta a yaki kafirai da ainihin wuta ma'ana a cinna wa garin wuta baki daya ya kone ko kuwa to malamai sun yi maganganu akan haka sai shehu yace wala ba'sa bi qat'i shajriha ma'ana shehu yana nakalo wadannan maganganu ne daga ibnu juzayy a cikin qawani sai shi ibnu juzayy yace amma sai aka ce wala ba'sa bi qat'i shajriha almuthmira babu lafi a daddatse bishiyoyi wadanda suke da ɗaya kamar gwaiba da mangwaro duk a daddatse musu wadanda za su samu su ci ayan itatuwa ko kuma su ci abinci daga gare su wa ghairiha da makamantan su da bishiyoyin da suke fakewa in an yi harbi su fake da bishiyar duk sai abi a sassare wadannan bishiyoyin ko kuma ainihin bishiyoyin da suke shan inuwa duk abi a sassare su ko kuma bishiyoyin da suke tiban ganye suna miya da makamantan haka kamar kuka da makamantan haka duk sai abi a sassare duk wadannan fuskoki ne daban-daban wadanda ya halatta a yaki kafirai wa idza kana ma'ahum asara muslimuna idan akwai ribatattun yaki musulmi ma'ana akwai bursunonin yaki da kafirai suka kama musulmi lam tuhraq malamai suka ce ba za a kone wannan gari ba walam tuhraq kuma ba za a dilmiye wannan gari da ruwa ba ba za a sakawa garin ruwa ya cinye shi ba saboda akwai musulmi waɗanda kafirai sun kama su sun ainihin wato mai da su bursunonin yaki waqtulifa fil manjanik to can da yace wa fin nari khilafun an yi sabani game da wuta ma'ana hatta malaman da suka ce ya halatta za a iya kone garin kafirai da wuta din nan to suka ce amma in mun san akwai musulmin mu da aka kama a ciki suna can a tsara a hannun kafirai to ba za a kone wannan gari ba kuma malaman ma da suka ce za a iya sakawa garin ruwa suka ce ba za a saki ruwan ba saboda akwai musulmi a ciki waqtulifa fil manjanik amma game da jefa musu bomb anan ma malamai sun yi sabani wa qat'il ma'i da kuma yanke ruwa daga gare su ko kuma sakan musu ruwa din wa in kana ma'ahum nisa'un wasibyan har in ya zan akwai yara da mata a garin, to an yi sabani ya halatta a jefa musu bama-bamai ko a saki ruwa ya jilmiyar da garin, to an yi sabani akan haka. Wannan sabanin da aka yi in akwai yara ƙanana da kuma mata waɗanda su ba sa yin jihadi, to malamai suka yi maganganu, sai malam ya ce fa arba'atu aqwalin, an yi maganganu guda hudu. Jawazul manjaniq duna tahriq wa taghriq wa huwa al-mashhur, yace magana ta farko shine ya halatta a jefa musu bomb, sa'annan kuma ba ya halatta a jera bomb duna tahriq, amma bai halatta a kone garin a cinnawa garin wuta ba, wa taghriq haka kuma bai halatta a saki ruwa ya dilmiya garin ba. Wa huwa al-mashhur, wannan magana ita ce tafi shahara daga cikin maganganu guda hudu din da ake lissafawa, ita ce ta farko kuma ita ce wadda tafi shahara a cikin mazhabin malikiya, cewa ya halatta a jefa kafirai bama-bamai, amma bai halatta a kone garin ba, bai halatta a saki ruwa ya dilmiye garin ba, matukar da ƴaƴa da kuma mata a cikin gari. Magana ta biyu wa jawazul jami, wasu suka ce duk baki daya ya halatta, mun gane wannan ko, ma'ana ya halatta a kone garin, ya halatta a saka wa garin ruwa, ya halatta a jefa wa garin bomb, ko da ƴaƴa da mata a ciki din, suka ce duk ya halatta. Wa man'il jami, wasu kuma suka akkasanta wannan, suka ce kuma bai halatta a yi duka ba, bai halatta a jefa bomb ba, bai halatta a kona garin ba, bai halatta a saki ruwa a garin ba, matukar da ƴaƴa da kuma ainihin mata a cikin gari. Wa man'it tahriq, wasu kuma suka ce bai halatta a kone garin ba, amma ya halatta a saka wa garin, a sa wa garin bomb, ko kuma a saki ruwa ya dilmiye garin. Waɗannan su ne maganganu hudu da aka yi, sai aka ce magana ta farko din nan ita ce wadda ta fi shahara a cikin mazhabin malikiya. Walau tatarassu bin nisa'i wasibyani taraknahum, malam ya ce da a ce za a je yaƙar kafirai, sai kafirai su yi garkuwa da mata da yara, ma'ana su saka yara ƙanana da mata a gabansu, yadda in mun kawo musu harbi sai mu harbi mata ko kuma yara, sai ya ce taraknahum, sai mu basu. Kula dai da aikinka. Illa an yukhafa min tarkihim ala almuslimina fayuqataluna wa in ittaqaw bihim, yace sai dai in ana jin tsoron in an basu to za su cutar da musulmai, sai a ainihin yaƙi su kafirai din ko da sun fake da waɗannan ƴaƴa nasu da mata, ma'ana in muka ga cewa za su yi amfani da ƴaƴansu da matansu su ainihin saka su a gabansu, wannan ya hana mu yaƙe su, daga baya su dawo su cutar da musulmi, to a wannan hali ko da sun yi garkuwa da ƴaƴan nasu za a yaƙe su haka. Sai ya ce wayajuzu qatli dawabihim, kuma malamai suka ce ya halatta a kashe dabbobinsu, dabbobin kafirai, awaki da tumaki da shanu da makamantan haka, in aka je aka afka musu garin, matukar an ga cewa akwai alamar ko dai mai yiwuwa kafiran nan su yi nasara a kanmu, ko kuma za su samu dama ta tazaran lokaci kafin mu samu mu yi nasara a kansu, to za su rinka amfani da dabbobin suna ci ko suna ɗibo ruwa ko makamantan haka, to sai a kama waɗannan dabbobin duk sai a kakkashe su. Khilafan lishafi'i wa ibn wahab, wannan magana ta saba wa Shafi'i, ta saba wa ibn wahab, amma a mazhabin malikiya ko kuma imamu malik ya ce ya halatta a kashe dabbobinsu, amma Shafi'i almajirin malik ne, Abdullahi ibn wahab almajirin malik ne, su sai suka saba wa maliku akan wannan. Ina fatan mun gane, yasa ba dole ne kana karantar da mutum dole sai fatawar shi ta yi iri ɗaya da taka ba, a cikin al'ummar ta imamu Shafi'i yakan kawo matsaloli da dama, sai ke ikhtilafu malikun wa Shafi'i, inda maliku da Shafi'i suka samu sabani, ba wai sabani ne na faɗa ba, sabani ne na fahimta. Imam Malik ya karantar da su kaza da kaza da kaza, daga baya da suka je suka yi karatu suka gane waɗannan maganganu akwai waɗanda suke da buƙata a yi bincike a gane daidai ne ko ba daidai ba, suka bincika suka gane abubuwan da ke daidai suka ɗauka, abubuwan da ba daidai ba suka bar shi, to shine nan na daga cikin inda aka samu saɓani tsakanin Imam Malik da kuma ainihin Imam Shafi'i da almajirin Imam Malik ɗin Ibn Wahab al-Misri. Imam Malik ya ce ya halatta a kakkashe dabbobin kafirai, Imam Shafi'i ya ce bai halatta ba, Abdullahi ibn Wahab ya ce bai halatta ba. Warwiya an malikin, kuma an ruwaito daga Malik at-takhyir baina qatliha wa arqabatiha, Imam Malik a wata maganar, magana ta farko ya ce kai tsaye ya halatta a kashe su, a wata maganar aka ce ya bada zaɓi ko dai a kashe su ko kuma a sassare ƙafafuwansu, ma'ana yadda yake ba za a iya ɗaukan su a ɗora musu kaya ba ko kuma makamancin haka, ko a kashe su ɗin kai tsaye ko kuma in an ga babu maslaha a kai ga kashe su sai a daddatse ƙafafuwansu. Wattufiqa ala qatlil farsi tahta al-faris, amma baki ɗaya malaman fiqh sun yi ittifaqi akan ya halatta a kashe doki, dokin da yake ƙarƙashin mahayin shi, ma'ana sojan kafirai yana kan doki, sai a kama wannan doki sai a kashe shi. Duk malamai sun hadu akan haka. Amma dangane da kashe dabbobi kamar shanu da raƙuma da makamantansu waɗanda ake ci, ana kiwon su ne dan ba dan hawa ba, misali ba wai wani kafiri na kansu yana yaƙi ba, a garke ne, to ya halatta a kashe su? Imam Malik yace Imam Shafi yace bai halatta ba. Wa fi nahli khilafun, amma dangane da zuma, in an je an samu inda suke shan zuma, ko kuma an samu kudan zuman su wanda yake ainihin yin yake tara musu ruwan zuma suke sha, za a kone shi ko ba za a kone ba? Wasu suka ce za a kone, wasu suka ce in da yawa an ga cewa in an bar musu zai amfanar da su ba za a kone shi, wasu suka ce in ba yawa za a bar shi. Maganganu za mu zo duk za a karanta. Shi ne yace wa fi nahli khilafun, an yi sabani game da zuma. ولا يجوز حمل رؤوس الكفار من بلد الى بلد. Shehu yace bai halatta a dauki kan kafirai daga wani gari akai wani gari ba. Ma'ana an yi jihadi an kashe kafirai a wannan gari, ko an kashe wani kasurgumin kafiri, sai a dauki wannan kafiri sai a kai shi ainihin wani gari. Mun gane wannan ko? Ma'ana an kashe kafiri, wani shahararren kafiri, ya halatta a dauki kan shi akai wani gari? To malamai suka ce a'a, bai halatta a dauki kan wannan kawunan kafirai ba daga wani gari akai zuwa wani gari. Mun gane wannan ko? Wala hamluha ila alwilati, kuma bai halatta a dauka akai wa shugabannin musulunci ba ma. Ma'ana gwamna ya tura musulmi su je su yi jihadi, to bai halatta su dauko kan wani kafiri su kawo mishi ba, sai dai inda wata maslaha kamar yadda zamu ji. Haka kuma bai halatta a dauki kan wani kafiri daga wani gari akai can garin waɗannan kafirai a ce gawa na tabbas mun kashe shi ba, sai dai inda maslaha. Amma an babu maslaha kawai inda aka kashe shi din sai a bar shi anan. Wa fil mukhtasar, a cikin mukhtasar na Sheikh Khalil fi addil muhramat, a inda shi mai mukhtasar yazo yana lissafa abubuwan da suke haramun ne a yi su wajen jihadi, sai ya ce wa hamlu ra'asi li baladin, haka kuma bai halatta a dauki wani kai na wani kafiri dan a kai shi wani gari ba. Qala shibri khiti al-Maliki, yayi sharhi na 40 hadith, yayi sharhi na mukhtasar. To annan a duk sanda kaji shehu yace qala shibri khiti, bayan ya nakalo magana daga mai mukhtasar, to yana nufin sharhin da shibri khiti yayi akan mukhtasar. Sai ce shibri khiti yace wa zahir, a zahiri dai anna ma'alla zalika ma lam yakun fihi maslaha, inda ake bayanin cewa bai halatta a dauki kan kafiri daga wani gari akai wani gari ba, ko a dauko a kawo kan wurin shugaban kasa, yace sai in ya zama babu wata maslaha. Amma an ga akwai buƙatar haka, to sai a yi din. Katmi inanil qulubi bil jazmi bi mautihi, kamar samun natsar da zukata akan ainihin cewa yanke an kashe wannan. In an dauki kan an kawo wa gwamna zai tabbatar ya sami yaqini a zuciyar shi cewa an kashe, to tunda akwai wannan maslaha sai a dauko. Haka kuma kafirai mai yiwa za su yi kokwanto akan anya an kashe wani, suna kokwanto, to in aka kashe shi sai a datse kan aje akai a gungura musu a ce ga kan wani tabbas mun kashe shi, inda wannan maslaha ya halatta. Sai ya ce faqad humila ra'su ka'ab ibn al-ashraf, don an dauki kan ka'ab ibn al-ashraf, wannan shugaban Yahudawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada oda akan aje a datso kan shi, aka dauko kan shi lil madina, aka kawo cikin garin Madina kowa ya gani. Kun ga akwai maslaha kenan, shine an kawo wurin shugaban kasa ko gwamna saboda maslaha, don a samu yaqinin cewa an kashe shi. Mun taba bayani dangane da yadda kisan shi ya faru ainihin a karatutukan baya, babu bukatar sai an maimaita. Wa ra'su abi jahalin li quraish, kuma an dauki kan abi jahalin an kai wa quraishawa dan su gani tabbas an kashe ainihin abi jahalin. Mun gane wannan ko? To kaji haka ake magana a cikin addinin musulunci. Kayi magana sai ka gama lissafowa baki daya, sa'annan sai ka zo sai ka ce saboda an yi kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma Allah ya ce kaza, ko sahabi kaza ya ce kaza. To wannan shine ilimi na gaskiya. Ayi magana sa'annan a kawo dalili. To dukkanin malamai na farko haka suke. Zaka gane haka in ka dauki littafai irin su Sahih al-Bukhari, zai ce babin kaza, fiqhu ne zai kulla a cikin wannan babi. To amsar wannan matsala ta fiqhu ko kuma bayani akan ta shine sai ya kawo maka hadisi, wannan hadisi shine ke tabbatar da magana shi da ya faɗi cikin tarjuma. Shi yasa suka ce fiqhul bukhari fi tarajim, fiqhun bukhari baki ɗaya ya juye shi a cikin tarjumomi ne. Wannan tarjumomin fiqhu ne zunzurutu, to hadisan suke dauke da cikakken bayani dangane da abin da yake nufi a tarjuma din. sa'annan ka zo ka dauki muwatta ta Imam Malik sai kaga Imam Malik yace babin kaza kai kawo Allah yace annabi yace sahabi kaza yace sannan sai yace ga abin da malamai suka ce duk wannan koda ka kawo maganar malamai da ka saba ta Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ka baiwa ilimi haƙƙin shi ka dai nuna asalin ga abin da yake daidai amma kuma ga abin da malamai suka ce amma kuskure ne shi kanshi Imam Malik yace amma karuhi ne a rubuta littafi ya zama mujarrad ba tare da an ainihin kawo dalilai akan maganganun da ake ba duk wanda yake da tanwirul hawalik sharhi na muwatta wanda Imam Abdurrahman Suyuti Allah ya ji kanshi in ka je ka karanta muqaddima zaka gani ma'ana azu ana kawo maganganun su sar haka babu dalili aka ce an hana wannan a cikin shari'ar musulunci so ake duk maganar da za a faɗi ana gama faɗin ta sai a daure ta da dalili sai a ce saboda Allah ya ce kaza ko saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko kuma a kawo dalili wanda zai gamsar da mai karatu ko mai saurare to karatu kenan al ilmu qala Allah qala rasuluhu mun gane wannan ko ma'ana ilimi in dai na gaskiya ne to a ce Allah ya ce manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce to sa'annan kuma dangane da kafa hujja da aya to akwai sharadi ko akwai ka'ida sai ya zama wannan aya akwai hujja din a cikin ta akan mas'alar da ka fadi don wani lokacin zaka yi magana sai ka kawo aya sai ya zama babu hujja a ciki to wannan sai ya zama ayar da ka kafa hujja da ita ta yi daidai da maganar ainihin da ake bukata a samu hujja akai sa'annan in hadisi ne shi ma sai an samu hadisin yana magana ne akan wannan mas'ala akwai hujja a cikin shi sa'annan kuma dangane da hadisi akwai sharadi dangane da inganci kai magana kaza to sai ka bincika shin hadisin da ainihin za a kafa hujja da shi akan wannan magana ya inganta ko bai inganta ba don matsalolin da suka faru da dama kenan wasu maganganu da malamai suka zo suka yi su waɗannan maganganu akwai ainihin hadisai akai amma aka zo aka bincika waɗannan hadisai sai a samu matsala ta taso saboda hadisan ba su inganta ba to su mai yuwa wannan hadisi ya zo musu ne a kurmance ba su gane ainihin hukunci akan shi ba kai yanzu Allah ya fadada maka hanyoyi na bincike ga littattafai nan ga malaman hadisi nan in baka sani ba sai aka ce sai ka je ka tambaya fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur kai magana kaza ga ta kana yin ta amma baka san hujja ba sai ka je sai ka bincike menene dalili akan wannan magana mun gane wannan ko aiki kaza gashi kana yi baka san dalili ba sai ka binciki dalili menene hujja akan yin wannan abu daga ran da ka gane wannan abin da kake yi fa ba daidai bane ka gano cewa ba daidai bane matukar ka ci gaba da yi to daga ran nan ne Allah zai kama ka akan ainihin banna da kuma saban shi amma a da zaka iya zama kana da uzuri saboda kai ma baka gano cewa wannan abu ba daidai bane amma har ka ji an ce gashi wannan abu ga yadda yake to sai ka bar shi tunda ba daidai bane to kana barin shi kuma to shine sai Allah ya ce ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat duk wancan munanan aiki da kai sai Allah ya narke su kuma sai su zama alheri gare ka sai su zama lada ba kai asara ba shi yasa duk sanda aka zo kana banna aka ce wa na gyara in ka gyara kar ka dauka wai daga lokacin da ka gyara din ne ma kadai zaka ainihin samu lada din a wadancan kurakuran da kai sai Allah ya juye su kuma sai su zama kyawawan ayyuka sai ya baka lada akai ashe ba asara kai ba ina fatan mun gane wannan shi ne sai malam ya kawo waɗannan bayanai baki ɗaya akan haka ya wajaba duk wanda zai karantar da wani littafi na fiqh wanda ba a kawo dalilai a ciki ba sai ka ji maganar da Imam Abu Hanifa ya faɗi Abu Hanifa ya ce haramun ne ka ɗauki maganar mu malaman fiqh ka je kana aiki da ita ko kana bada fatawa da ita ba tare da ka san inda muka dauko ba duk magana sai ka rinka biyo ta ɗaya bayan ɗaya magana kaza da suka faɗi menene dalilin su magana kaza da suka faɗi menene dalilin su kaza daidai ne ko ba daidai bane in daidai ne a tabbatar in ba daidai bane babu zargi akan su ai alheri suka yi kokarin tabbatarwa sai kuskure ya faru akan haka sai da Ibn Taymiyyah ya littafi ya sa mishi raf'ul a'lam raf'ul malam anil a'immatil a'lam janye zargi daga manya-manyan malamai su Imam Malik da su Imam Abu Hanifa da sauran malaman fiqh baki daya duk kuskuren da suka yi a cikin littafan su ko kuma a wajen fatawoyin su ba daidai bane ka zo ka zarge su akan ka gane kuskure ne sai ka ce Allah ya gafarta musu to amma kai da ka gane daidai din sai ka dau daidai din amma har in ka sake sheidan ya samu iko a kanka ka bude baki ka ce ai kai tunda dai suka riga suka rubuta ba za ka taba barin wannan abu ba ko kuma su sun fika ilimi sun fika tsoron Allah saboda haka kai kana nan akan wannan abu gashi an yi maka bayanin wannan abu kuskure ne to kai ka hallaka amma su ba abin da ya hada su da kai duniya da lahira saboda su sun yi umarni ne dabin daidai. Mun gane ku, ka je ka samu littafin da Ibn Abdul Barr ya rubuta, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, duk baki ɗaya ya kawo irin waɗannan matsaloli. Shi yasa duk sa'an da waɗannan malaman fiqh suka yi magana, sai ka ga ga abin da ya zo a cikin Alkur'ani da hadisi ya saba wannan, sai ka ce Allah ya ji kansu. Shehu ya ce wa fil mukhtasar, a cikin littafin mukhtasar, fi bayani ma yuqataluna bihi, a wurin da aka zo bayani dangane da irin abubuwan da ake yakar kafirai da su. Kaga shari'ar musulunci fa, abin da za ka sa ka yaƙi kafiri, Allah ya baka ladan jihadin ma sai da aka gaya maka, saboda kada ka zo ka yi abin da yake ba daidai ba, ka tafi yaƙar kafiri, waye gari da kai da kafirin da ka kashe kuna wuta gaba ɗaya. Mun gane wannan? To don Allah zai yi a kirayi mutane a taho jihadi ba sai an koya musu jihadi ba? A koya musu jihadi, a karantar da su dukkan mu'amaloli baki ɗaya, ga yadda ake kaza, ga yadda ba a kaza, ga yadda ake. In ba haka ba, kowa ya ga abin da ya faru 1987. Mutane saboda wauta, wani ma sai ce ya je jihadi, ya je an fashe hotel, an kona hotel, kuma ya sha giya yayin dankas. Waɗannan kafirai da Allah yake a yaƙe su, me suka yi wa Allah? Zunubi, saban Allah. Allah yake a yaƙe su, kuma kai kuma ka tafi a kansu kai saban Allah to. Me aka yi kenan? Shi yasa Sayyidina Umar lokacin da ya tura Sa'adu ya zama shine komandan yaƙi, ya ce mishi ka sani da cewa waɗannan kafirai laifi suka yi wa Allah, shi yasa Allah ya ce mu yaƙe su. In muka sake mu ma muka yi wa Allah laifi, zai janye hannun shi a cikin yaƙin, wanda ya fi wani tattali daga cikin mu biyun sai nasara a kai, tunda babu hannun Allah a kai. Ya ce don haka ka sani da cewa babu mafificin tattali ko makami da za ka yi a kan maƙiyinka kafiri da ya wuce ainihin tsoron Allah da kuma bin shari'ar da Allah ya ce maka. Mun gane wannan ko? Shi ne sai ya ce a cikin muktasar dangane da bayanin irin abubuwan da za a yaƙi kafirai da su, sai mai muktasar ya ce bi qat'i ma'in, ya halatta a yaƙi kafirai ta hanyar yanke musu ruwa, duk wani pipe da yake kai musu ruwan famfo sai a datse shi. Haka kuma qat'il ma'i, a sakan musu ruwa, ruwa ya je ainihin hallaka garin. Wa alatin, kuma ya halatta a sa ainihin kayan yaƙi, bindiga ko takobi ko gurnet ko makamantan haka a yaƙe su. Wa binarin, kuma mai muktasar ya ce kai har ma da wuta ya halatta a yaƙe su. In lam yumkin ghairuha, in ba a samu wani abu madadin wutar ba, ma'ana ba a samu takubba ba, ba a samu bindiga ba, ba a samu abin da za a harbe su da shi ba, sai a sa wuta a ƙone garin. Wa lam yakun fihim muslimun, sharaɗi na biyu wajen amfani da wuta, sharaɗi na farko dai aka ce ya zama an rasa abin da za a amfani da shi sai da wuta ɗin. To sharaɗin da zai biyo bayan wannan kuma shi ne ya kasance babu ainihin musulmi a cikinsu. Ko mun fahimci wannan? Ma'ana inda musulmi a cikinsu, to ba za a cinna wa garin wuta ba koda guda ɗaya ne. Wa in bi sufunin, mai muktasar ya ce kai koda a cikin jiragen ruwa ne, mu muna tafiya, su suna tafiya, muna bin su za mu kama su, muna kai musu hari suna gudu, to ya halatta a ɗauki wuta ainihin a cinna wa jirgin ruwansu, ko a ɗauki bom a jefa wa jirgin ruwansu ya dargaje, duk ya halatta. Waɗannan abubuwa za a ga cewa gashi al'amura ne waɗanda yake neman yarda Allah ake, shi yasa ake kawo maka cewa sharaɗi wuri kaza, wuri kaza, wuri kaza, saboda jihadi ibada ne, ba wai hargowa ne da hayaniya ba. Da a ce jihadi ba addinin musulunci ba ne, ba za ka ga Allah ya magana shi a cikin Alkur'ani ba, ko ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisai, ko ka ga malaman fiqh sun yi bayani akai. Amma da yake shari'a ne, sai ka ga Qur'ani ya magana akai, ya kawo dubban yadda ake yin shi, hadisai sun yi bayani akan shi, sannan malaman fiqh sun tsaya sun zage sun yi bayani dangane da shi. Wa bil hisni bi ghairi tahriqin, yace haka kuma kamar yadda ya halatta a yaƙe su in suna tafiya a jirgin ruwa a jefa musu wuta ko makamantan haka, to haka bil hisni, in suna cikin garinsu, suna cikin garinsu, in za a yaƙe su suna cikin garin nasu, ya halatta a yaƙe su ta hanyar harbin su da bindiga ko sakan musu ruwa ko makamantan haka. Amma sai yace wa bil hisni bi ghairi tahriqin, idan a cikin ganuwa ne suke ba a cikin jirgin ruwa ba, to za a iya yaƙar su amma ba tare da an ƙona su ba. Wa taghriqin, kuma ba tare da an saka musu ruwa ba. Ma'a zurriyatin, idan da zurriya, inda yara ƙanana a ciki, idan da yara ƙanana a cikin ƙwaryar garin, to bai halatta a saka wa garin ruwa ya shanye shi ba, ko kuma a ƙone garin, a'a sai a ainihin samu wani mataki da za a yi. Wa in tatarassaw bi zurriyatin turiku, yace idan sun fake da waɗannan zurriya tasu, to sai a ainihin kyale su, ba za a ƙone garin ba, kuma ba za a saka mishi ruwa ba. Illa li khawfin, sai dai fa in ana jin tsoron sharrin da zai biyo baya na in an bar su yafi wannan da ake ciki yanzu, to sai a kalli irtikabu akhaffu dararaini kenan, a kone su da ƴaƴan su kanana waɗanda ba su da laifin zauna ba su da natsayi, wannan zunubi ne. To amma in an bar su kuma za su biyo baya, za su zo su hallake musulmi baki daya, to abu mafi sauki shine a kone su din baki daya, su yafi sauki da su zo su hallaka musulmi baki daya. Ko mun fahimci wannan? Shehu yace qala shibri khiti, kamar yadda na shayi mana bayani waɗannan abubuwa da shehu yake cewa qala shibri khiti qala fulanu qala fulanu, wannan ya nuna shehu Usmanu kafin ya ji hadisi sai da ya me, sai da ya karatu, sai da ya karantar, sai da ya tatalil tafai, sai da ya bincike. Shi yasa ba wai kawai a zo da shauƙin jihadi ba, sai an yi karatu, in an yi karatu sai an karantar da mutane, sa'annan a zo a ɗabbaka karatun a aikace, sa'annan kuma wannan ainihin karatu ɗin a fito a yaɗa shi a jama'a. A Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab a cikin littafin shi Kashfu Shubuhat ya ce mu yawan ilimi da yawan littafinka duk ba shi ke birge mu ba, a ce kana da littafi kanti kanti ko so so kanta kanta, ya ce ba wannan ke birge mu ba, abin da ke ba mu sha'awa mu musulmi shine kana da littattafai, kana karanta su, kana aiki da su, kana karantar da al'umman musulunci. Yawan iliminka ba shi ke birge mu, ba shi ke ba mu sha'awa ba, a'a, ko ilimin qawaidi Allah ya hore maka ka samu kana karantar da wani yana amfana, shine yake ba mu sha'awa fiye da a ce ka iya mukhtasar amma baka koyar da koma takka. Mun gane wannan? Ba haka ake a ƙasar nan ba? Sai a ce babban malami amma bai karantar da matan shi, ma'ana sai aka waye gari matan malami da ɗan malami ya fi kowa jahilci a garin. Mun gane, illa nadiran akan samu, ko a wannan zamanin da aka baro na jahiliyar mu Allah ya kiyaye kada mu sake koma cikin su, zaka samu wata matan malamin ta haddace alqur'ani kuma a hannun shi daga lokacin da ya aure ta, ta iya karatun fiqhu tun daga qawaidi har ta kai mukhtasar, akan samu nadiran amma da wahala. Ina fata an gane. To shine sai yace qala shibri khiti, shibri khiti ya fadi inda qawlil musannif, a gurin da malam mai mukhtasar yace shine al musannif din, aka ce akwai bambanci tsakanin tasnif da ta'alif, akan haka akwai bambanci tsakanin ta'alif da tasnif, aka ce musannif da mu'allif akwai bambanci. Musannif shine mutumin da zai zauna yana rubuta littafi kawai da gwargwadon abinda Allah ya sanar da shi na ilimi, ba tare da ya ce wane ya ce wane ya ce, ya dauko daga wurin wani ba, sannafa kenan. Amma allafa ma'ana ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce, to mai mukhtasar in ka kalle shi to musannif ne, saboda galiban maganganu sai ga yana gina su ne da gwargwadon ilimin da Allah ya hore mai. Amma in ka kalli kamar tsarin mai Ishmawi da yazo yana dibo matsaloli a cikin risala da sauran, sai a ce muallif. To haka Shehu Usmanu a cikin wannan littafi sai a ce muallif, tunda yana cewa wane ya ce wane ya ce, yana dibowa daga wurare, tare da cewa waɗannan kalmomin kuma ana amfani da su a akasin haka din, za a ga musannif a ce mai muallif, muallif a ce mai musannif, wasu ba su kula da waɗannan ka'idojin. Amma ka'ida ta ilimi wajibi mu rinka binta. Akwai bambanci tsakanin hafiz da muhaddisi, haka hakim akwai bambanci duk baki daya, to sai mu rinka bambancewa, wani hafiz ne to sai mu ce hafiz ne, wani hakim ne a hadisi hakim ne, wani muhaddisi ne kadai sai a ce muhaddisi. Dole sai a ba ana ainihin kiyaye waɗannan abubuwa, ko amirul mu'minin ne, duk waɗannan wasu ainihin istilahat ne, wasu kalmomi ne da malamai suke amfani da su, kowanne sai a rinka bambancewa. Ina fata an gane. To shine inda mai mukhtasar yace bi qat'i ma'in, tinnan ya halatta a ainihin wato yake su ta hanyar datse musu ruwa, ay anhum ma'ana ya halatta a yanke ruwan daga gare su, au alaihim ko kuma a yanke ruwan ya afka musu, ma'ana ya takwarara tanki ko kuma wani babban pipe wanda ya gangara garin kafirai, sai a je a fashe shi a sake shi ya je ya halaka garin, ko kuma a datse shi yadda yake baki daya ba za su samu ruwan sha ba, haka in kogi ne da makamantan su. Wa qala inda qawlihi wa alatin, haka kuma da shi malam shibri khiti yazo inda mai mukhtasar yake cewa wa alatin, ya halatta a yaki kafirai da kayan yaki, sai yace min ramyin bimanjani, kamar ainihin a harbe su a jefa musu gurnet ko makamancin haka, wa darbin bisaifin ko a sare su da takobi, wa ta'anin birumhin ko a soke su da mashi, wa nablin ko kuma a harbe su da kibau, wa law kana fihimun nisa wasibiyan wadhurriya, ko da a ce akwai mata da kananan yara da kuma zurriya waɗanda ba su ci ba ba su sha ba, yara ne ɗan ƙanana ba su san abin da ake ciki ba, to ya halatta yake sai a ainihin harbe su, kama fa'ala alayhi salatu wa salam bi ahli ta'if, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yau mutanen ta'if ma'ana tare da cewa an ce inda yara da mata da makamantansu bai halatta a yake su ba, amma inda maslaha fa to ya halatta sai a hada su baki ɗaya duk da ƴaƴan nasu sai a kashe su. To shine abin da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da cewa shine yaga an kashe wata mata a wurin ainihin jihadi da ƴan yara yake bai halatta a kashe waɗannan ba, amma kuma gashi sai je ritsa mutanen ainihin Taif ya karkashe su da ƴaƴan da matan da kowa aka kashe. To maslaha ce an ga bukata ta kama haka ne, an ga in ba haka aka yi musu ba duk sanda aka zo za a yaƙi su sai su danno mana ƴan yara, to ya za a yi? To a duk baki ɗaya a karkashe su gaba ɗaya a kashe. Ai alfitnatu ashaddu min alqatl, a basu suna kafirci su zo su hallaka musulmi su daina yin musulunci ci gaba da kafirci. Ai wannan mummunar fitina ce wadda muninta ya fi kisa ɗin, don haka kisa ɗin ya fi sauƙi sai a kashe su a tabbatar da addinin musulunci a bayan ƙasa. Summa qala ba'da kalamin, sa'annan bayan Shibri Khidi ya yi magana mai ɗan tsawo haka sai ya ce haka ibnu zarqun ya ba da labari al ittifaqa ala qitalihim, cewa malaman musulunci sun haɗu akan cewa ya halatta a yaƙi kafirai bin nari da wuta. To dangane da wannan ittifaqi da ibnu zarqun ya bayar da labari, zaka ji wasu malamai a ƙarshe su ce a'a malamai ba su haɗu ba, an yi sabani akai, dama haka matsala take. Shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal ya ce mudda'il ijma'u kadhibun, mai gaggawa cewa ai an yi ijma'i ya ce wannan yana cikin kuskure. Ya ce wa ma yudrika allahu mukhtalafu, ka sani ko sun saba duk matsala ta taso kada su kai saurin cewa ai an yi ijma'i, a'a sai ka tsaya ka bincika in ijma'i sai dai ka sani da cewa ijma'i na da bambanci da ittifaqi. Naka ce ijma'i a cikin istilahin jumhur na malaman usulul fiqh shine baki ɗayan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su haɗu akan wata matsala ya halatta a yi ta ko kuma bai halatta ba, sai a ce an yi ijma'i. Amma aka ce ittifaqi to ana nufin an samu wani bangare na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun haɗu kamar a cikin wannan matsala, kamar a ce malikiya sun haɗu akan kaza ko ahnaf ko shafi'iya ko hanabila ko makamantansu, to su ne sai a ce sun yi ittifaqi. Ko kuma a ce malaman gari kaza, malaman Baghdad, malaman Zaria, malaman Kano, malaman Najeriya, to ba za a ce ijma'i ba a ka'ida, sai a ce ittifaqi. Dan haka aka ce kuskure ne da ake cewa ijma'u ahlul madina. Ibn Hazm sai da ya ware fasli ne tsawo a farkon muhalla da yake tattauna matsalolin na usulul fiqh, yace babu wani ijma'i wanda yake za a ce ijma'u ahlul madina, yace wannan kuskure ne. To shine sai yake cewa Ibn Zarqun ya ba da labarin cewa malaman mazhabi sun haɗu akan cewa ya halatta a yaƙi kafirai bin nari da wuta, haythu kana al-fariqani fi sufun, lokacin da ya zama bangarorin biyu da bangaren musulmi da bangaren kafirai suke akan ainihin jirgin ruwa, walam yakun fihim muslimun, ya zama ba a samu akwai musulmi a cikin su ba, su kafirai din, amma sun zo sun kama wani musulmi sun shiga da shi jirgin ruwan suna tafiya muna bin su, to aka ce anan bai halatta a ainihin yaƙe su da wuta ba. Walau amkana ghairuha, ko da a ce za a samu damar amfani da wani abu ba wuta din ba, to ya halatta ainihin a jefa musu wuta ta kone jirgin ruwan matukar babu musulmi a ciki. Qa'ilan Ibn Zarqun ya ci gaba yana mai cewa illam narmihim biha, in mu muka ce ba za mu jefa wa su kafirai din wuta ba, ramauna biha, mu sai su jefe mu da ita, dan haka ya halatta matukar babu musulmi a cikin wannan jirgin ruwa sai mu jefe su da ita. Walau qala, to sai malam ya ce da a ce Ibn Zarqun ya ce in lam yakun ghairuha bibarrin aw lam yakun fihim muslimun mutlaqan ay bibarrin aw baharin, yace da a ce Ibn Zarqun din nan ya ce in lam yakun ghairuha, in ba a samu wani abu ba madadin wuta din bibarrin amma a tudu banda a teku, ma'ana in a teku ne to in ba a samu wani abu ba banda wuta kada ayi amfani da shi, amma in a tudu ne kamar a gidajen su ko a garin su aka same su ba a samu wani abu ba sai wuta din, to ya halatta a jefe su. Kaga matsaloli ne zaka ga ana tattaunawa, wannan ya faɗa sai wannan ya ce a'a wannan ba daidai bane ga abin da yake daidai, ka kalla a cikin mazhaba ɗaya ba suke kenan, wannan ya gina wannan ya rushe, wannan ya gina wannan ya rushe. Kuma sharhi ne na mukhtasar, mai mukhtasar shi da ya rubuta mukhtasar din shi Allah ya mai rasuwa, wannan malami ya zo ya sharhi, wannan malami ya zo ya sharhi, to wannan malami sai tattaro waɗannan sharhohi, abin da yaga wannan ya ce ba daidai ba sai ka je ne mai rabbi, abin da yaga wannan ya ce daidai sai ka je yayi na'am ya ƙara sharhi in sharhi zai ƙara, kamar yadda su Hafiz suka yi sharhin Sahih al-Bukhari. Ibn Hajar da ya zo sharhin Sahih al-Bukhari sai tattaro ainihin shurah ko kuma shuruh na Sahih al-Bukhari, baki daya sharhun da Karmani yayi da kuma sharhun Ibn al-Mulaqqan da makamantansu in yazo sai kaji ya ce Karmani ya ce kaza a wannan wurin amma ba daidai bane ko kuma Ibn al-Mulaqqan ya fassara wannan kalma kaza da kaza wannan kalma da ya fassara ta da ita sai ya ce eh tana daukar ma'ana haka amma anan ba da haka tazo ba tazo da ma'ana kaza ne haka ake yin ilimi ba wai zagi ake ba duk sa'an da kaji abu ya koma fada ya koma zagi shikenan ana son a boye gaskiya ne amma an ana son gaskiya ta bayyana dan me gashi a littafi sai a bude a karanta ba haka Allah yake ba kul hatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin duk wanda ya magana yace ai akwai a cikin shari'a shi ko akwai a cikin dokar shi ko akwai a cikin littafi kaza sai a ce a zo da littafin a karanta in ba ga tsoro ba mana mun gane wannan da kyau ko to shine sai yace walau qala illam yumkin ghayraha bi barrin wa lam yakun fihi muslimun mutlaqan da ace yace in ba a samu wani abu ba sai wuta din a tudu amma banda a cikin kogi sa'annan kuma yace ya zama babu ainihin wato musulmi a cikin su sai yace mutlaqan me yake nufi da mutlaqan din nan sai yace ai bi barrin aw baharin ma'ana ko a tudu ko a cikin ruwa in ya zama da musulmi to kai tsaye bai halatta a harbe su da wuta ba shine abin da yake nufi da mutlaq sai malam yace wa hasiluhu a takaice dai wannan maganganu baki daya annahum su kafirai yuqataluna fis-sufun bin-nar ya halatta a yake su in suna tafiya a cikin ainihin jirgin ruwa ya halatta a cinna musu wuta in lam yakun fihim muslimun in ba a samu musulmi a cikin su ba mutlaqan ay wa yuqataluna biha fi ghairi sufuni in lam yakun fihim muslimun aidan ma'ana in suna tafiya ainihin wato a cikin jirgin ruwa sai ya kasance babu musulmi a cikin jirgin ruwan to za a yake su in lam yakun fihim muslimun aidan idan babu musulmi a cikin su wa lam yakun ghairuha kuma ba a samu wani abu ba sai ita ainihin wuta din wa alam ka sani annahu idza kana fihim muslimun idan ya zama akwai musulmi a cikin jirgin ruwan na kafirai wa kana adamu ramyihim bin nar yuaddi ila qatli jami'in aw jam'in min al muslimina jaza qitaluhum biha irtikaban li akhaf al dararaini mala yace ka sani da cewa idan ya kasance a cikin waɗannan kafirai da suke tafiya a jirgin ruwa akwai musulmi sa'annan kuma muka ga cewa rashin jefa musu wuta din nan ta cinye su suna tafiya zai jawo ga su zo kuma su kashe wasu taron musulmi masu yawa yace to ya halatta a kashe su gaba daya a cinna musu wuta hadda wannan musulmin da ke cikin su ya kone saboda me sai kawo ka'ida ta usul yace irtikaban li akhasir dararaini saboda ainihin bin mafi sauki daga cikin banna guda biyu in ta faru banna ne a ce an kashe su hadda wannan musulmi to amma wannan bannan munin ta bai kai a ce an bar su sun dawo kuma sun kashe musulmi masu tarin yawa ba dan haka sai a kashe su baki ɗayan su in hadda musulmin shi musulmin yayi shahada Allah ya ji kanshi da a ce a bar su in aka bar su suka haye su dawo kuma ainihin su halaka wasu taron musulmi masu yawa na'am wa qala al-kharshi inda qawli al-musannif yace kuma har wayo kharshi dai ya fadi a gurin da mai muktasar yace wa in bi sufuni zaka ga a cikin littafanmu na malikiya da ake karantawa a ƙasar nan ba babu littafi mu'akkad mai wahalar fahimta da ainihin makamantansu irin muktasar saboda abin da kake tsammanin ya ce a yi ne to yana nufin a bari ne shi yasa duk dabararka duk larabcinka duk hikimarka kuma duk girman kanka ko ka fi ɗan jaki girman kai sai ka zauna malami ya koya maka muktasar in kuma ba haka ba ka je ka gwada ka gani duk sharhi ka je ka ɗauka babu sharhin da zai warware maka shi mun gane wannan ko to shine sharhi din ma an ka dauka sai ga wani lokacin sharhin ma kamar an ƙara tafiya da kai da nisa ne to da shi wannan ainihin wato kharshi yazo shi kuma Muhammad al-Kharshi da yazo sharhin muktasar da yazo inda mai muktasar yake cewa wa in bi sufunin koda suna tafiya a jiragen ruwan ne sai yace mubalaghatun fil mafhumi wannan ya kai matuƙa ne wajen nuna ko a fahimci abin da yake nufi ai fa in amkana ghayruha ma'ana in zai yiwu a samu wani abu wanda ba wutar ba a yake su aw kana fihim muslimun ko kuma akwai musulmi a cikin su lam yurmau biha to ba za a jefe su da wuta din ba wa in kunna nahnu wa iyyahum fi sufuni alal mashhuri yace koda mu da su muna tafiya a cikin jirgin ruwan mu muna bin su a cikin jirgin ruwa su kuma suna ainihin gaba suna gudu to shahararriyar magana a mazhabin malikiya shine in ya zama an samu wani abu sabanin wuta to sai a jefe su da ita inda musulmi a ciki
in ba a samu wani abu ba to sai a bi su har a je a kura gudun su. In ko ya zama akwai musulmi a ciki ya zama ba a samu wani abu ba sai wuta din, to aka ga cewa barin su zai kawo illa, to sai a yake su, sai a harbe su da wannan wuta su kone baki ɗaya, shi kuma musulmin yayi shahada kenan. Fa aula, to sai malam yace abin da yafi kamata, law fa aula law kanu hum wa nahnu fi hisnin, yace to in ya halatta mu muna tafiya a cikin jirgin, su suna tafiya a cikin jirgin ruwa, mu jefa musu wuta ta kone su, to ashe inda yafi cancantan ma a halattar da amfani da wuta wajen kone kafirai shine inda ya zama suna cikin garun garin su ne, in suna cikin ganuwa, suna cikin ganuwa sai mu ga cewa akwai musulmi a cikin su, to inda wani abu da zamu halaka su da shi sai mu halaka su da shi, in babu sai mu ainihin samu wannan wuta sai a kone su da ita, in aka fuskanci cewa barin su zai jawo mana illa daga baya. Kamar dai waccan magana din yana son ya nuna in har ya halatta ayi haka a cikin jirgin ruwa, to ashe a tudu shi yafi halatta. Wa qasada bil mubalaga ar-radd ala hikayat ibn Zarqul al-ittifaq ala jawaz ramihim biha, yace mai mukhtasar ko kuma wannan malami karshi ya kai matuƙa wajen nuna raddi akan labarin da Ibn Zarqun ya bayar akan cewa malaman Malikiya sun haɗu akan ya halatta a harbi kafirai da wuta ɗin su ƙone. To ya faɗi wannan ne don ya nuna a'a ba a yi saɓani ba, ba a yi ittifaƙi ba, an yi saɓani a mazhabi ɗin ma. Idza kunna nahnu wa hum fi sufuli, in ya kasance da mu da su muna tafiya a cikin jirgin ruwa, li'annana in lam narmihim biha ramauna biha, domin in mu ba mu jefe su da ita ba su za su jefe mu da ita. Magana ta Ibn Zarqun ya kawo sai zo yana raddi akan ta cewa a'a ba a haɗu akan haka ba, an yi sabani, an samu malaman da suka faɗi sabaninta. Wa qala inda qawlihi bil hisn wa bil hisni bi ghairi tahriqin wa tadriqin ma adhriya, inda mai mukhtasar yace za a ainihin wato yaki kafirai in suna cikin ganuwar su, amma in akwai zurriya tare da su bai halatta a kone garin ba, bai halatta kuma a saka wa garin ruwa ya dilmiye ba, sai yace taqaddama, ai bayani ya gabata, annal mushrikina, cewa mushrikai idza kanu fil hisni wa ma'ahum zurriya zararihim, suna tare da ƴaƴayen su, annahu yajuzu ramihim bil majani, cewa ya halatta a harbe su da ainihin bomb, wala yajuzu tahriqihim bi halatta, wala yajuzu tahriquhum bi halatta a kona su ba, wala tahriquhum kuma bi halatta ainihin a dilmiyar da garin a cikin ruwa ba. Wa mithlu zurriya an-nisa, yace to ka sani da cewa misalin da aka ce in ƴaƴa din nan suna tare da mutanen garin bai halatta a yaƙe su ba, to haka mata in suna tare da matan su bai halatta a yaƙe su ba. Wa min babi aula idza kana fil hisni muslimun in lam yukhfa aw in lam yukhaf ala almuslimina, yace to ashe abin da yafi cancanta kenan, in akwai musulmi a garin bai halatta a yaƙe su ba, sai dai fa in ana jin tsoron wani abu zai biyo baya ga musulmi din, to sai a hada da musulmin da kafiran garin baki ɗaya, sai a cinna musu wuta ko a saka musu bomb ko a dilmiyar da garin. Wa fil mukhtasar ba'da qawlihi, yace har wa yau dai a cikin mukhtasar, bayan da mai mukhtasar yace wa jaza akhdhu muhtajin, ya halatta in aka je aka yi jihadi aka tattara ganima, mutum ya ɗau wani abu ya ci wanda yake da bukata a kai, ko kuma ya ɗau wani abu ya sa wanda yake bukata da shi, ko ya ɗau wata dabba ya hau wanda yake da bukata tun kafin a raba ganima saboda bukata ce ta kama. To bayan mai mukhtasar ya faɗi wannan, sa'an nan ya faɗi magana da yake wa takhribun, kuma ya halatta a rushe garin ainihin kafirai, wa qat'u nakhlin, kuma ya halatta a daddatse da binansu, yace wa takhribun, ya halatta a bi ainihin wato a rushe garin su, wa qat'u nakhlin, kuma a daddatse da binansu, wa harqun, kuma ya halatta a kone garin, in anka in an ga cewa wannan zai jawo wahala ko zai raunana su kafirai din, waɗannan abubuwan da aka ce za a yi, za a datse da binansu, za kuma ainihin wato a rushe garin ko za a kone garin, da sharaɗin in an ga cewa yin haka zai kawo ainihin nikaya ga su kafiran, zai wahalar da su, zai saka su a halin ƙaƙanikai, dama waɗannan dabinai da su suke fakewa in an kawo musu hardi, hardin ya ainihin samu dabinan, to sai a fuskanci in an sassare waɗannan dabinai za su ƙara cutuwa, to sai a sassare su. Aulam yurja, ko kuma ba a fatan cewa musulmi za su zo su gaji waɗannan dabinai ko kuma waɗannan dukiyoyi. In muka fahimci cewa waɗannan dabinai ni yi haƙuri, in muka hallaka kafirin ai za su zama ganima, to kada mu sassare su, amma muka fitar da tsammanin cewa ba yadda za mu samu amfanuwa daga waɗannan dabinai, to sai a kama dabinan da a daddatse su, ko kuma aka fahimci cewa suna fakewa da waɗannan dabinai. Wazzahiru, yace a zahiri dai rushe garin su ɗin da kuma daddatse dabinan nasu, koda an ga cewa ainihin wato in an yi haka zai cutar da su annahu mandubun yin haka ainihin mustahabbi ne koda mun fahimci in mun daddatse da dinai din za su cutu to ba fa dole ne mu daddatse ba ma iya bin wata hanya din amma ya halatta ai haka kuma ma mustahabbi ne ka aksihi sai yake kamar yadda aka sun hakan din ma kuma ainihin mustahabbi ne ma'ana in an lura da cewa sare waɗannan da dinai bai da wani amfani ba wata cutarwa da za su samu sa'annan kuma har wa yau ana sa ran musulmi za su amfani da waɗannan abubuwa to aka sun wancan shi ma mustahabbi ne sai a bar da binan kada a taba su ko mun fahimta ma'ana in an ga akwai maslaha wajen a sare da dinai din cewa kafiran za su cutu to mustahabbi ne a bari in kuma an ga cewa muna sa ran za mu gaji waɗannan da dinai daga baya to mustahabbi ne mu bari wa dhabhu hayawani haka kuma yace ya halatta a kama dabbobin su a yanyanka ma'ana a je a kama shanun su da awakin su da tumakin su da kajin su duk a yanyanke su baki daya amma wani shar'i zai biyo bayan nan gaba in an yanyanke su din ko an kakkashe dabbobi din sai muka fuskanci cewa waɗannan dabbobi in mun kakkashe su kafire ne masu cin mushe za su zo su ɗebi mushen su ci haka ce sai a cinna wannan mushen wuta shi ma wa arqabatuha kuma ya halatta ainihin addadda sai kafafuwan waɗannan ainihin dabbobi jakuna da dawakai da raquma ya halatta ainihin in ba ainihin kasu ba addadda sai kafafuwan su wa ujihiza alaihi kuma ya halatta ayi wa dabbobin abin da zai saurin kashe su in wata guba ce za a sa in wata bindiga ce daga zaran an harbe jaki ko doki ko makamancin haka shine ijihaz ma'ana ayi abin da zai fafci ranshi da gaggawa wa fin nakhli yace wa fin nahli dangane da zuma kuwa in kasurat in an ga tana da yawa ruwan zuma gashi da yawa inda suke zuwa suna diba walam yuqsad asluha kuma mu musulmi ba wata bukata da muke ga wannan ruwan zuma din riwayata ni malamai sun yi maganganu biyu ga ruwan zuma muka je muka samu da yawa a cikin wani kogo ko a wani abu makamancin haka sai mu duba mu musulmi muna da wannan bukata abu wasu suka ce ko muna da wannan bukata wannan abu kawai a iya kone shi ya halatta wasu suka ce in mun ga cewa ba mu da bukata akai kuma in mun barwa kafirai din zai amfane su suka ce to mustahabbi ne ko kuma ya halatta sai a kama wannan ruwan zuma a kone shi ko kuma a zubar da shi sai yace wa urika in akalul maitata in aka ainihin kakkashe waɗannan dabbobi nasu sai aka san cewa kafirai ne masu cin mushe yace to sai a bi a kokkone waɗannan ainihin mushe din da aka kakkashe da wakai da jakuna da raguna sai a tattara musa din sai a cinna musu wuta baki ɗaya kada a ban mushen in an san cewa kafirai ne masu cin mushe shine yace wa furika in akalul maitata za a iya kone waɗannan dabbobi matattu din in an san cewa suna cin mushe kamata'in kamar yadda yake ya halatta kuma a kone kayan da ainihin aka samu na kafirai ujiza an hamlihi wanda aka kasa dauka wani fantimoti darkeke ko wani abin nan katan abu an yi a dauke shi an kasa to a bar musu su dawo su amfana sai a cinna mai wuta sai an tabbatar da ya dauki wuta ga dangadan sannan sai a ainihin bashi mun gane wannan ko to wannan sai shehu yace intaha bayani ya kare na wannan fasli na 30 me ake son a nuna mana na dubba ko kuma hanyoyi waɗanda shari'ar musulunci ta halatta maka kai yaki din tunda ibada ce kuma malam mai askari mai akhdari ne yace wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan wal jihadu fi'lun jihadi aiki ne to bai halatta mutum ya wani aiki a cikin addinin musulunci ba hatta ya alama hukuman lahi fihi har sai ya san hukuncin Allah a ciki kada ka zo kai jihadi baka san waɗannan ka'idoji ba sai ka zo ka waye gari da kai da kafirin da ka kashe kuna wuta a ranar gobe kiyama don shi ma saban Allah ya je wuta kai ma ka je ka yi aiki da jahilci ka saba Allah sai ku waye gari matsayin ku daya Allah ya tsare ni to shi yasa dole ne a zo a karantar da mutane waɗannan abubuwa ba kawai a zo a ce musu hayya alal jihad ba an zo an ce hayya alal jihad ba su da aqida ta gari wani tunanin da zai fara zuwa to yanzu in je a kashe ni a iska saboda bai da aqida akan ainihin ga irin makomar da zai samu in ya je gobe kiyama mun gane wannan Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi daga Anas Anas yace bayan an yi yakin Badar an gama sai kawun Anas wan mahaifin shi kenan ko kanin mahaifin shi sai zo yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya Rasulullahi an yi yakin Badar an gama amma uzuri da larura sun hana ni zuwa dan haka ina fatan idan Allah ya kai mu yakin Uhud ko kuma wani yaki nan gaba Allah zai ga yadda zan yi ainihin irin kwazo da kaiwa da komowa a wannan yaki. Aka zo yakin Uhud. kowa ya san yadda al'amari ya faru, musulmi da su ga an fara cin nasara sai suka ainihin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu daga cikin su sai suka ainihin sheka da gudu suka je diban ganima, daga nan kuma waɗannan kafirai suka ainihin biyo bayan su da sara. Waɗannan musulmi sun sheka da gudu sun gudu, sai shi Anas ibn Nadhr, kawun Anas din, yace shi kuma sai sheko da gudu daidai dutsen Uhud. Ya taho sai Sa'ad ibn Mu'az, sai ya tare shi yace ina zaka je, kai mutane suna gudu kai kuma kana tafiya, inda zaka je a hallaka ka? Yace kai ka rabu da ni, aljanna nake jin kanshin ta a bayan dutsen nan. Sai ya tafi, yana zuwa ku aka ainihin kama shi aka kashe shi. Anas yace muka samu an kaccalle jikin shi, sai da aka sassara shi gunduwa gunduwa 80 da wani abu. Yace duk babu wanda ya iya gane shi, sai yar uwar shi, kanwar shi, ita ce ta iya gane ainihin farkan shi, kawai ta ce da cewa shi ne, saboda sun gama lalata jikin shi baki daya. To anan abinda zamu lura anan shine, wannan mutumi gadangadan yaga wasu sun gudu, kuma zamu zo mu karanta dangane da bayani akan yaya sirrin gudu, ko kuma yaya al'amura suke dangane da gudu a filin jaga. Yaga wasu sun gudu, madadin shi ma ya shiga cikin waɗannan. A tunda yana da aqida ta musulunci akan cewa tabbas duk wanda aka kashe shi a filin jihadi ina zai tafi aljanna, sai ba da kai aka kashe shi din. Shin da ba a koya waɗannan mutane aqida ba, haka siddan mutum zai yadda kawai a kama shi ai gunduwa gunduwa da shi, sai ce zai asarar rayuwar shi. To shi yasa abin da yake wajibi akan malamai shine wannan aqida din nan da ba su san ai magana akan ta, dole ne su da kansu sai sun dawo suna koyar da mutane. Kuma aqidan nan ba aqidar wasu lalatattu ba, aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita, tana nan a cikin Al-Qur'ani da Sunna, an bi an ainihin sharhin ta baki daya, irin ta za a zo a koya wa mutane. To duk ran da ka fito kace hayya alal jihad, baki daya za ka sun fito. Ai akwai hanzala ghafilul mala'ika, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin sa akai kira jihadi, an kira jihadi, hanzala yana saduwa da matar shi rana ta farko angwanci, sai ya taso cikin janaba ya sheko da gudu yana zuwa, sai aka kashe shi. Manzon Allah sai ya ga wani irin abu wanda bai taba gani tare da wani ainihin mamaki ba irin haka. Ya ga mala'iku sun zo sun yi saka fukafukansu sun kakkare, wasu mala'iku kuma suna wanke shi. Manzon Allah yace aje a tambayi iyalin shi yaya wannan al'amari, menene sirrin wannan abu. Sai ainihin matar tace ai muna cikin angwanci na aure, sai aka kira ya jihadi, bai tsaya ma yace bari ya gama ba, tunda manzon Allah yayi kira sai ya taho. Sai Allah yace istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, duk sa'an da Allah da manzon Allah suka kiraye ku kai tsaye sai ka taho, don abinda za a kiraye ka din nan zaka samu sa'ada al-abadiyya, zaka samu rayuwa mai arziki ta har abada. Mun gane wannan ko? To shine manzon Allah yake, to sirrin da yasa mala'iku suke wanke shi kenan. Baban Jabir ibn Abdullah, a lokacin da aka zo za a yi yakin Uhud da daddare, ya kira dan yace ya Jabir, ina ganin gobe ina daga cikin waɗanda za a fara kashewa a farko-farkon jihadi din nan, don haka ina maka wasiya ka kula da kannanka, bashi kuma da ake bi na ka biya. Anan me yace, ma'ana menene abin lura a cikin wannan shine, da kanshi yace yana jin yana daga cikin waɗanda za a fara kashewa a gobe, in kai ne kowa na da wani da ba su san aqida ba sai ya gudu. Sai yace tunda na fara jin gaba na fara faduwa, to bari ga gani in rufa kaina asiri, sai ya gudu. Saboda me? Saboda ba a koya mishi aqida ba. To dan haka dole ne a zo a karantar da mutane aqida ta addinin musulunci. Akwai mutumin da yana cikin cin dabino ne, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi, sai ya tambayi manzon Allah, ya rasulullahi, me kake gani idan aka kashe ni, ina zan tafi? Manzon Allah yace aljanna. Sai ga to in tsaya cinye waɗannan dabinai ma ai bata lokaci ne, sai watsar da su, sai aka je aka kashe shi. Manzon Allah yace sai na gan shi a aljanna. Wani gurgu ya taho yana dan gasawa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, me kake gani in na shiga ne yaki aka kashe ni, wannan kafatawa za ta miƙe a cikin aljanna? Manzon Allah yace me zai hana? Sai ya shiga nan da nan aka, manzon Allah ya nuna mai ai babu jihadi akan gurgu. Yace a'a, abinda dai nake tambaya, in na je aka kashe ni zan samu aljanna? Manzon Allah yace eh, sai ya shiga kawai. Ai da aka ce ba dole bane ba, ba a ce bai halatta ba, ya halatta amma dai ba a dora mai dole ba. To sai ga to ya halatta, kuma karshen ya halatta za ka samu aljanna, dama me ake so? Aljanna ake so. Sannan wani mutum ya zo mummuna da cin zanzana, baki mummuna, ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanzu in na shiga aka kashe ni a wurin jihadi, wannan fuska tawa za ta yi haske, wannan cin zanzana ya tafi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mishi menene zai hana wannan abu? Shikenan sai ya shiga. Dama akwai awaki ne wa wasu ainihin kiwo, sai yace to waɗannan awaki ya zanyi da su, sai manzo Allah yace ɗibi ƙasa ka watsa a fuskar su, za su koma wurin masu su. Mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danki ƙasa, ya ƙasa ya watsa musu, sai suka tafi wurin masu su. Shi kuma yaje a kashe shi, ana kashe shi kuma sai ga manzon Allah ya kauda kai. Sahabbai suka ce ya rasulullahi kuma yaya zaka kauda kai? Yace eh, ai yanzu matan shi ne na aljanna suka zo suna share mishi wannan kura, shi ne na kauda kai. Manzon Allah baya kallon matan wani sallallahu alaihi wasallam. Mun gane wannan ko? To wannan shine karshen wannan faslin. Saboda haka jama'a, mu je ni karatun Alkur'ani da Sunna, mu karanta littafai na fiqh, duk baki ɗaya mu ga abubuwan da Allah da manzon Allah da kuma malamai suka yi sharhi dangane da jihadi. In ba haka ba fa ba za a samu lada ba jama'a. Mun gane wannan da kyau ko? Jihadi annabin Allah ya zo zai tafi Yusha'u. Yana cikin jihadin nan sai ya ga garana ta taho za ta faɗi. To abubuwa biyu sun haɗu. Wannan jihadi yanzu in muka tsaya muna salla, kafiran nan za su afka mana. Me yiwa su ba a shar'anta musu sallar tsoro ba, ko kuma an shar'anta musu amma an shiga halin da ba za a samu damar yin sallar tsoron ba ne ma. Shi ne sai ya ga wannan rana ita ma bautar Allah take. Amma ita umarnin da aka yi mata na taskhir ne, Allah ya hore ta ne ta ainihin rinƙa yin wata hidima, amma shi kuwa dama an halitta shi ne don ainihin ma'ana ya bauta wa Allah ɗin musamman. Ita kuwa rana an halicce ta ne ta yi hidima ga halitta ta Allah ɗin, su kuma su bauta wa Allah. Sai ga to da aiki na da nata nawa yafi muhimmanci? Nawa. Tunda ni ai Allah yace wasana'atuka li nafsi, kai dan adam Allah ya zabe ka dan kanshi. Abubuwan duniya kuma baki ɗaya ya halicce maka su dan kai amfani da su ka ji dadin bauta wa Allah. To da kai dan adam da abubuwan da kake morewa kake jin dadin bauta wa Allah, wanne yafi muhimmanci a wurin Allah? Kai kafi muhimmanci. To dan haka da ya kalli mas'ala a haka, sai yace ya Allah wannan rana ke wannan rana Allah ya umarce ki, ni ma kuma Allah ya umarce ni. Dan haka Allah ka dakatar mana da wannan rana har sai mun gama. Rana ta dakata, suka gama jihadi, suka yi nasara, suka yi sallar asar, sannan rana ta tafi ta fadi. Mun gane wannan da kyau ko? Shi yasa dole ne a je a koyi waɗannan abubuwa ilmance, dan a zo ana bautar Allah ainihin akan basira. In ba haka ba sai ka shekara 40 kana hayaniya da hargowa za ka dawo rana ɗaya kai na dama ka kasa bacci. Ba mun karanta kissa su Ibn al-Juwayni, Imam al-Haramaini da sauransu anan ba? Ka shekara 60 ka koya, ka karantar, ka rubuta, sai daga ƙarshe baki ɗaya ka gane ashe abin naka ba ya da fandisho, tunda ba daga Allah bane, ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane. To ya za a yi? To yanzu kuma sai a zo ana tuba, ana ta istighfari, a dawo ana rubuta wasu abubuwa waɗanda ko Allah zai huce ya kankara waɗancan zunubai da aka tafka. To shi yasa tun farko da ake maka hannunka mai sanda, ka dawo hanya ɗin. Kar ka toshe kunnenka baki ɗaya ka ƙi sauraron abin da ake gaya maka, sai ka saurara. In ka saurara kuma ka auna, kar ka zauna kawai ka zama kamar jaki, ana yi maka hannunka mai sanda baka gane ba, an fito ƙarar an gaya maka ka kasa ji, ka yi taurin kunne. Za ka zo a ranar alkiyama za ka yi nadama. Allah ya kiyaye. Alfaslul hadi wassalatun, fasli na 31 fi hukmi qitalil kuffari idza tatarassu bi dhurriyyatihim aw bil muslimina. Menene hukunci ko kuma bayani game da hukuncin yakar kafirai? Idza tatarassu bi dhurriyyatihim, in sun fake ko sun yi garkuwa da dhurriyyatu aw bil muslimina, ko kuma da musulmi. Wannan faslin ai yana da alaka da wancan. Dan fodiyo al'a dabi'ar shehu dan fodiyo a cikin wannan littafi kamar dabi'ar Imam al-Bukhari ce. Imam al-Bukhari zai dauki hadisi ɗaya yanzu ya gama kafa maka hujja da shi, sai je zare wata kalma kuma sai ya sake kafa hujja, ya sake kafa babi da ita, sai ya sake maimaita maka wannan hadisi. Waɗannan maganganun da muka karanta su ne Shehu Usmanu zai sake maimaito shigen irin su, ka kuma ji bayanai dangane da ƙarin bayani na wanda yake da musamman da alaka da wannan babi. Shine yake hukuncin yaƙar kafirai in suka kawo ƴaƴayensu suka zuba su a gaba su zama musu garkuwa, ko kuma suka kawo musulmin da suka kama sai su yi garkuwa da su. In mun kashe su za mu kashe waɗannan yara, kuma shari'ar musulunci ta hana mu kashe su. Haka in mun ce za sai mun kashe su, to sai mun kashe waɗannan musulmi waɗanda suka yi garkuwa da su. To menene hukunci akan haka? Tare da cewa abubuwan da aka karanta maka a babin da ya gabata ya isa ya gamshe ka, amma sai Shehu Usmanu sai ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq, ina mai neman dacewa a wurin Allah, sai in ce qala fil mukhtasar khalil. Shehu Khalil ya faɗi a cikin mukhtasar, yace wa in tatarasu bi dhurriyyatin, idan kafirai suka yi garkuwa da zurriyarsu turiku, sai a rabu da su illa li khawfin, sai dai ana jin tsoron za su dawo kuma su yi wa musulmi wani makirci din. Wa bi muslimin, haka kuma idan ainihin wato suka yi garkuwa da wani musulmi lam yuqsad at-turs yace to sai a yake su amma ba za a nufi shi wannan musulmin da suka yi garkuwa da su ba suka yi garkuwa da shi ba ga musulmi sun ainihin kawo sun aje a gaba to inda yadda zamu mu hare su mu same su ba tare da mun taba musulmin ba sai mu hare su mu yake su shine yake lam yuqsad at-turs ba za a ainihin nufi wannan garkuwar ta su ba za a taba musulmin nasu ba musulmin da ainihin suka kama ba in lam yukhaf ala aksar almuslimina yace in ba ana jin tsoro ga mafi yawancin musulmi bane in ya zama ana jin tsoro ga mafi yawancin musulmi shi kanshi musulmin sai a taba shi shi ma ma'ana a kashe su don me kashe su din shi yafi sauki da a ce a basu daga baya kuma su afkowa musulmi baki daya qala al-kharshi inda qawlihi wa bi muslimin ga abinda kharshi ya fadi da yazo sharhin magana da mai mukhtasar yace wa bi muslimin sai yace wa in takarasu bil muslimina fa innahum yuqataluna idan sun ainihin yi garkuwa da musulmai to za a yake su wala yuqsad at-turs bil rami amma ba za a nufi waɗannan musulmi da suka yi garkuwa da su a harbe su ba za a harbi musulmi din ba illa an yukhafa minhum ala aksar almuslimina yace sai dai in ana jin tsoron za su zo su yi makirci akan mafi yawancin musulmi fa yasqutu hina idhin hurmatu at-turs to anan sai alfarma wannan musulmi da aka yi garkuwa da shi sai ta fadi ya halatta a kashe shi kenan saboda wannan shi kadai za a kashe amma in an bar shi an batsi su kuma za su zo su kashe musulmi ne da dama don haka da a ce ainihin an rasa musulmi 100 misali gwamma a rasa ɗaya wannan ya fi sauƙi sun makala waɗannan abubuwan in kana kallon yadda ake yaƙoƙi za ka ga duk suna faruwa fa za ka ga cewa ainihin kafirai sai ka nufo kafiri za ka harbe shi sai rinka turo ɗan uwanka yana turo ɗan uwanka yana garkuwa da shi to in an ga akwai maslaha sai a bashin an ga babu maslaha sai ka harbe musulmin dan uwanka shi ma ka harbe wannan kafirin yafi sauki illa annahu dhukira fil jawahir yace sai dai an fadi a cikin littafin al jawahir quyudan an fadi wasu ainihin ka'idoji za'ida waɗanda suke ainihin an ƙara su akan ka'idojin da aka fadi anan cikin littafin sharhi na mukhtasar na ƙarshe haythu qala inda shi malamin yace idza tatarassu bihim fi safi idan sun yi ainihin garkuwa da musulmi a cikin safu ko kuma sun yi garkuwa da ƴaƴansu ainihin wato a cikin safu to in an ga akwai maslaha na a karkashe ƴaƴan ko musulmin sai a karkashe aje a ainihin kashe waɗannan kafirai in kuma an ga babu maslaha sai a rabu da su walau taraknahum lan hazama almuslimuna yace domin da a ce an bar su lan huzima almuslimuna to da an yi nasara akan musulmi wannan almabni ne alal majhud lan huzima almuslimuna da an ainihin yi nasara akan musulmi wa azma sharru kuma sharri zai yi girma wa khifa istisal qa'idati alislamiyya sa'annan kuma za a ji tsoran timbike tushe ko dirka ta musulunci wa jumhurihim da kuma mafi yawancin musulmi wa ahli alqudra minhum da kuma waɗanda suke da ikon yin yaki daga cikin musulmi dan haka da a ce a bar waɗancan musulmi da suka kama kuma a bar su ma kafirai din to sai a kama waɗancan musulmin da aka yi garkuwa da su waɗannan kafirai sai a kashe su baki ɗaya wannan shi yafi sauki don an bar su za su zo su kuma su tumɓuke baki ɗayan musulunci to dan haka sai yace wajaba dafu wa saqata mura'atu tursi yace wajibi ne musulmi su tsaya su kare kansu sa'annan kuma alfarma ta garkuwa da aka yi da wannan musulmi ta fadi abinda wannan malami ya fadi kenan a cikin littafin shi aljawahir wa qala abdul baqi fi hadha almahal abdul baqi shi ma yana daya daga cikin waɗanda suka yi sharhin mukhtasar da yazo wannan wuri sai yace wa inna ma turiku abinda yasa za a basu idza tatarasu bi dhurriyyatin in suka yi garkuwa da dhurriyyarsu wa qutilu idza tatarasu bi muslimin in kuwa suka yi garkuwa da musulmi a yake su ma annal muslima ashrafu min dhurriyyatihim tare da cewa musulmi daya yafi daraja da daukaka ainihin akan waɗannan zurriya ta su li anna nufusa ahli alislami jubilat ala bughdi ahli alkufri saboda zukatan musulmi sun ginu akan kiyayyar waɗanda suke ainihin kafirai ne falau ubi haqitaluhum da a ce za a halatta wa musulmi su yaki su kafirai din bitarassusihim aw bitatarassusihim bi dhurriyyatihim saboda ainihin wato su musul kafirai din sun yi garkuwa da dhurriyarsu ma adami qasadi tur tare da cewa ainihin a cewa musulmi din kada su nufi wannan garkuwa kada su nufi ƴaƴa din la rubbama adda zalika liqatli dhurriyyatihim da wannan zai iya ja aje ainihin a kashe ƴaƴa din ma'ana da za a halatta wa musulmi a ce koda kun ga sun yi garkuwa da ƴaƴansu ku kashe su, to me yiwa wannan bannar za ta ja musulmi din kuma su ainihin wato yi kokarin kashe kafirai din sai su hada da ƴaƴa din saboda tsananin kiyayyar da musulmi suke wa kafirai. لعدم تحفظ المسلمين منه لبغض الذريه saboda musulmi ba za su iya tsare kansu ainihin akan kiyayyar da suke wa ƴaƴan kafirai din ba. Wala kazalika idza tatarassaw bil muslimina, yace amma ba abun ba haka yake ba, sabanin haka ne in kafirai din sun ainihin yi garkuwa da musulmi, in musulmi ne ainihin suka yi garkuwa da su sai aka ce to su lallaba su je su yaki kafirai din, to anan babu fushin da zai sa su yaki ƴan uwansu musulmi, duk yadda za su lallaba su yaki waɗancan kafirai za su yi. Amma in suka ga cewa ai waɗannan ƴaƴan kafirai ne, to ba tare da wani tunani ba kawai nan take za su iya bubbuge ƴaƴan ko kuma su harbe su fada wa kan iyayen, ba tare da sun kula cewa bari mu taka tsantsan mu fara ainihin harbe waɗannan kafirai din, sa'annan kuma abin da zai biyo baya biyo baya ba. To shi yasa sai kaga an akasanta ran musulmi kwaya ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake Ka'aba ta gushe a rushe ta a manta da ita yafi sauki a wurin Allah fiye da a ce a rasa ran mumini guda ɗaya. Kowa ya san Ka'aba a tumɓuke bulo ɗaya na Ka'aba ai mummunan abu ne, to ina a rushe Ka'aba wannan abu munin shi ya kai muni ko, to amma ran mumini kwaya ɗaya ya fi daraja a wurin Allah fiye da Ka'aba. To amma duk da haka sai aka ce in sun yi garkuwa da musulmi to a lallaba a yaƙe su, dan saboda an san waɗannan sojoji na musulunci za su yi ƙoƙarin kaucewa kafirai ɗin. Amma in suka yi garkuwa da ƴaƴayensu sai aka ce to kada a bar su ɗin a ce su lallaba, garin lallabawan za su ga cewa to ma dan me ƴaƴan ma a bubbuge su mana. To wannan ƙa'ida ce ta sa aka ce to in sun yi garkuwa da ƴaƴansu kada a harbe, kada a yaƙe su, amma in sun yi garkuwa da musulmi a lallaba a je ainihin a yaƙi su kafirai ɗin a bar musulmi ɗin. قاله البرموني يتي برموني شي يفدي wannan magana aka dauko ta daga cikin wancan sharhi na muktasar wanda ainihin Abdul Baqi yayi a cikin juz'i na 3 shafi na 144. Mun gane wannan ko? To zamu kwana anan insha Allah ta'ala sai gobe zamu dauko daga inda yace qultu wa shartul khawf al madhkuri fi qawl al muktasar illa yukhaf ala akthar al muslimina al qata aw al dhan al qarib minhu. Mun gane wannan ko? إن شاء الله تعالى سيقوا بسيمه زوسيمه وشيقوا إن شاء الله صلوا على النبي.